Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Talata, 30 ga watan Agusta a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, fadar shugaban kasar Ukraine ta ce ana gwamza kazabin fada a yau Talata a yankin Kherson da ke kudancin Ukraine, wani wuri da dakarun Russia suka mamaye, inda Ukraine din ta ce ta kaddamar da harin martani don sake kwato yankin. A yau Talata, Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da gidauniyar dala miliyan 160 don taimakawa aikin ceto a kasar Pakistan sakamakon barnar da ambaliya ta yi tsawon watanni biyu a fadin kasar, da sauyin yanayi ya janyo ruwan sama kamar da bakin kwarya.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da Sanata Dattin Baba Ahmed, mataimakin dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Labour, game da batun yajin aikin da malaman jami'a ke yi a Najeriya da har yanzu ba a samu daidaito ba tsakaninsa da gwamnati.
Amma me ya kawo cijewar magana yarjejeniyar da sulhu da ake kokari a tsakaninsa da gwamnati?
Taurin kan gwamnati da rashin maida hankali, saboda abu ne da shugaban kasa da kanshi ya kamata ya zauna ya tabbatar an kashe wannan yajin aiki, kuma an ɗan matakin da ba za a sake yi ba.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za ku ji cewa wasu rahotannin hukumomin Ghana sun nuna cewa mutane 23,495 suka kamu da cutar HIV mai karya garkuwar jiki a watanni 6 na farkon shekarar nan ta 2022 a ƙasar. Bayan haka, za ku ji cewa ƙungiyar agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa ta ICRC ta yi bayani akan matsalar ɓacewar mutane a jamhuriyar Niger, albarkacin ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da mutanen da ke ɓacewa danginsu, wato a kowace ranar 30 ga watan Agusta. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Fadar shugaban kasar Ukraine ta ce ana gwamza kazabin fada a yau Talata a yankin Kherson da ke kudancin kasar, wani wuri da dakarun Russia suka mamaye, inda Ukraine din ta ce ta kaddamar da harin martani don sake kwato yankin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya lashe takobi a cikin jawabinsa na daren jiya Litinin cewa sojojin Ukraine za su sake kwato yankin. Ya ce dakarun na Ukraine za su kora sojojin Russia zuwa kan iyaka, inda suna so su tsira da rayukansu, to lokaci ya yi da ya kamata sojojin Russia su gudu su koma gida, in ji shi. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Talata cewa ya zuwa safiyar jiya Litinin, rukunonin sojojin Ukraine da dama suka ƙara ƙaimi a hare-haren artillery a fagen daga da ke kan iyakan kudancin ƙasar. Ta ƙara da cewa tun farkon wannan watan Agusta, Russia ta ƙara yawan dakarunta a gabar yammacin kogin Dnipro da ke yankin Kherson. A yau Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa gidauniyar dala miliyan 160 don taimakawa aikin ceto a ƙasar Pakistan sakamakon ɓarnar da ambaliya ta yi tsawon watanni biyu a faɗin ƙasar, wanda sauyin yanayi ya janyo ruwan sama kamar da bakin kwarya. Jama'an Pakistan sun ce wannan bala'i ya yi mummunan tasiri a kan sama da mutane miliyan 33, kane ya kashe sama da mutum 1,100 tun lokacin da aka shiga damina da ta fara a cikin watan Yuni. Majalisar Ɗinkin Duniya tare da gwamnatin Pakistan sun kaddamar da gidauniyar neman taimako a lokaci guda a Islamabad da Geneva. Pakistan tana cikin mummunan hali, in ji babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana fadawa taron a cikin wani sakon bidiyo. Guterres ya ce waɗannan kuɗaɗen da Majalisar Ɗinkin Duniya take tarawa za su taimaka wa mutane miliyan 5,200 da kayan abinci da ruwa da kayan karatu da ba da kariya da kiwon lafiya a ƙasar da ke kudancin Asiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata, ma'aikatar sojin Iraki ta ce an harba wasu rokoki da dama a wani yanki mai cike da tsaro a Baghdad. inda aka kashe akalla mutane 22 tun bayan tashin hankali da ya barke bayan da babban malamin Shi'a Muqtada As-Sadr ya sanar da yin murabus daga harkokin siyasa. An ci gaba da arangama har cikin dare tsakanin mabiya Al-Sadr wuni guda bayan tashin hankalin jiya Litinin da ya hada da fada da rundunar tsaron Iraki da kungiyoyin adawa na Shi'a. Sojojin Iraki sun sanar da kafa dokar hana fita a fadin kasar tare da yin kira ga masu zanga-zanga da su fice daga yankin Green Zone, cibiyar nan mai tarin 'yan kasar waje a Bagadaza. Rikicin ya barke ne sa'o'i bayan da Al-Sadr ya sanar da janyewansa daga harkokin siyasa saboda rikicin siyasa da kasar ke fama da shi. Yagoran addinin ya lashe mafi yawan kujeru a zaben watan Oktoba, amma bai samu rinjayi ba. A watan Yuni ne ya janye dukkan 'yan majalisarsa daga majalisar dokokin kasar bayan da yake kafa gwamnatin haɗin gwiwa da 'yan Shi'a masu samun goyon bayan Iran.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na hantsi, shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto ya yi hira da Sanata Dr. Baba Ahmed, mataimakin dan takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Labour, inda suka yi magana akan batutuwa da dama. A ci gaban hirarsu sun taɓo batun yajin aikin da malaman jami'a ke yi a Najeriya.
Yanzu kai bari in faro daga shani ilimi tun da kai kama kafa jami'ar Bes a nan Abuja, ka san yanzu wata shida kungiyar malaman jami'o'i ta ASU tana yajin aiki. Da ce Yusu Dattu Baba Ahmed ne da Peter Obi suke mulkin Najeriya, ya za kuma gance irin wannan yajin aiki na malaman jami'o'i da ma'aikatan wutar lantarki ba an ce suna tunanin su yajin aiki da dai sauran yajin ayyukan da take faruwa.
Irin wannan yajin aikin ko da farko insha Allah ba zai da faruwa ba karkashin
me yajin yana ASU ne har ya faru tun da kai kana da jami'a abin ya shafe ka kai tsaye.
Kula da walwalansu ne da gwamnati take cika musu alƙawura a kai,
amma wasu sun ce abinda suke nema su ma sun yi zari, sun nema da yawa.
A'a, ni ban yarda cewa sun yi zari ba, saboda ni abin da ya zo harkan malamai ina iya ce ba kai kuskure ba in ka ce zan yi san kai da malamai da jami'un tsaro. In akwai hanyar da za a ninka a sake ninka,
ninkin ba ninkin
wato albashinsu da walwalansu, wallahi ina goyon baya kuma ina nan sai da ƙarfi na ya ƙare. Saboda haka ni ba zare suka yi ba. In ka duba da wanda ba sa amfanin aikinsu ja baya ke da al'ummarmu, amma kuma sun fi ƙaruwa da gwamnatin. 'Yan kasuwa wanda ba sa aikin kuma sai sai da dara, ana ba su ita sauƙaƙe daga CBN su ɗibi ribarsu naira ta ƙara faɗuwa. Me suke ƙarawa al'umma? Amma babu masu yin kuɗi a Najeriya sai irinsu, da kuma wanda ake taimakawa rashawa wajen harkar mai, wajen harkar subsidy da duk irin makamantan waɗannan abubuwan. Amma waɗannan malamai ne fa
na makarantu.
Ni ban taɓa amincewa da auratanta malami ba.
Amma me ya kawo cijewar magana yarjejeniyar sulhu da ake kokari a tsakaninsu da gwamnati ne?
Taurin kan gwamnati da rashin mai da hankali, saboda abu ne da shugaban ƙasa da kanshi ya kamata ya zauna ya tabbatar an kashe wannan yajin aiki, kuma an ɗan matakin da ba za a sake yi ba. Abin da ni nake faɗa kenan. Allah ya rabu muka kafa gwamnati, abin da zan roƙi shugaba Obi da kanshi zai yi shugabanci wannan yankunan da na'ai, bayan an biya buƙatu madaidaituwa masu hankali, mu kuma samu yarjejeniya da alƙawari daga gare su cewa daga yau zuwa shekara hudu ba za a yi yajin aiki ba.
Na kowace ma'aikata?
Na
malamai dai, na makarantu dai. To sauran ma'aikatu
ya zarfi? An ba shirri a ce maka malamai sun aje aiki, balle kuma wani jami'o'i.
Yara na gida suna zaune wata da wata ne.
Kwarai, wata shida.
Me illar haka zaman yara wata shida ba sa zuwa makaranta?
A gafarta malam, wannan kaje so ka tambaye ni.
Na so in tambaye ka matsayin ka na malami ko mai jami'a, an ce mai daki shi sai da yake yoyo.
Wato a takaicin gaya maka, wato shi ɗan take sauka a zukatansu duk lokacin da suka yi a gida, ba abin da ba sharri da ba zai biyo baya ba.
Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ministan harkokin wajen kasar Guatemala, Mario Bucaro, ya faɗa a yau Talata cewa ƙasar ta Amurka ta tsakiya za ta taimaka wa Taiwan koda yaushe, bayan da ƙasar China ta gudanar da atisayen soja mafi girma a tsibirin mai cin gashin kansa a farkon wannan wata. Da yake ganawa da shugaban ƙasar Taiwan Chai Ing-wen a fadar shugaban ƙasa da ke Taipei, Bukaro ya ce Guatemala da Taiwan ƙasashe ne masu ra'ayi iri ɗaya daga wancin demokuraɗiyya. Bukaro ya ce Guatemala za ta ci gaba da goyon bayan Taiwan a koda yaushe, saboda muna da cikakken imani akan ƙa'idojin zaman lafiya da mulkin kai da kuma samun cikakken ikon yanki, inji Bukaro. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen China Zhao Lijian ya faɗa a wani taron manema labarai na wuni cewa hukumomin jam'iyyar Democratic Progressive ta Taiwan suna yaudaran kansu ta hanyar amfani da dangantakar diplomasiya don yin murƙe siyasa, wanda ba zai hana yiwuwar sake haɗewarta da ƙasar China ba, haɗewa mai cike da tarihi. A ƙarshe, sabuwar gwamnatin Sri Lanka ta shirya a yau Talata don gabatar da kasafin kuɗi na shekara da aka yi wa Kwaskwarima, wanda zai rage kashe kuɗi da nufin samar da agaji ga mutanen da tabarbarewar tattalin arzikin ƙasar ya shafa. Shugaba Ranil Wickremesinghe, wanda kuma shi ne ministan kuɗi, zai gabatar da kasafin kuɗin a majalisar dokokin ƙasar, wanda za ta kada ƙuri'a a kansa bayan wata muhawara. Gwamnatin na tattaunawa da wata tawagar asusun lamuni ta duniya ta IMF da ta kai ziyara a kan shirin ceton Sri Lanka daga matsalar tattalin arzikinta. Gwamnati tana kuma shirin yin shawarwari na sake fasalin rancen ƙasashen waje da Sri Lanka ba za ta iya ba saboda tsananin ƙarancin kuɗaɗen wajen. Kafin ziyarar, hukumar lamuni ta IMF ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa saboda basussukan da ake bin Sri Lanka ba za su iya ɗorewa ba, kwamitin gudanarwa na IMF zai buƙaci tabbaci daga masu ba da rance na Sri Lanka cewa za a dawo da ɗorewar basussukan kafin a fara duk wani shirin ceto.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Rahotannin baya-baya daga hukumomi a Ghana wanda suka fitar sun nuna cewa mutum 23,495 gwaji ya tabbatar sun kamu da cutar HIV mai karya garkuwar jiki daga watan Janairu zuwa Yunin wannan shekarar ta 2022. Hukumar National HIV da AIDS Control Program da ke fafutukar kawar da yaduwar cutar a Ghana ta ce wannan adadi ya karu kuma akwai bukatar fadada gwajin cutar a kasar domin dakile yaduwarta. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na dauke da karin bayani daga Kumasi.
Rafiya Musa, ɗaya daga cikin jami'ai a hukumar, ta zanta da muryar Amurka a inda take cewa masu luwaɗi da madugu da mata masu juna biyu tare da masu sana'a ta karuwanci ke kan gaba cikin jerin waɗanda suka harbu da cutar a baya-bayan nan.
Abin da ya bari numbers na ya karu ne wanda ake kiran su gay singa. Sun bari HIV na prevalence na ya je very high. Na biyu kuma two male sex workers, mata da ke sayar da kansu, su summary prevalence ya je very high. Pregnant da mada masu ciki, kuma most of the time suka zo a tinata su dukansu muna check. Majority kuma sun samu HIV.
Mai magana da yawun matsugunan masu luwaɗi da madugu a Ghana, Abdulwadudu Muhammad, ya yi adawa da jawabin da hukumar ta fitar, a inda yake cewa masu luwaɗi a Ghana suna isa a gwada su amma mafi yawan al'umman a kasar ba sa yin hakan.
It's not very accurate. I've been there from the summer. These demographics, pregnant women and LGBT people, we need to test a lot, to understand, we need to test. Community, we want to apply school where they test, it's our campaign. And even the numbers are showing that we are testing.
Sai dai kuwa ana samun karuwan masu kamuwa da cutar a matsayin musulmi, musamman masu juna biyu, abinda hukumar ke bukatar faɗaɗa wayar da kan al'umma domin ganin an shawo kan wannan matsala.
Ni facility na aka, in the number of managers, I educate, sai ba musulmai ko guda. Amma yanzu na fa maka number musulmai da nike da shi da waranda ba musulmai ba number tunai da shi don ka zaka ta akan ga an group HIV prevalence na according to districts ne amma ka duba districts na dawa ungwanai mu ungwanin musulmai ne
shi kuwa mai martaba sarkin addini a jahar Ashanti na Ghana Dawud Akanni yana bukatar da al'umma su ringa isa a gwada su musamman waɗanda ke da niyan ƙara mata
tunda din ya yi yawan ya kamata mu duba kanmu sosai sosai mu take check up mata da miji kuma take check up kuma ka san da yake da uku take da shi da ni za ki lafiyar jikin mu
sai dai mun samu tuntubar wasu al'umma domin ji ta bakin su ko ya suka ji da wannan rahoto da aka fitar na baya bayan nan
kowa ya sa hankali kuma da wannan abun HIV ne yayi very real yana nan shi sa kowa ya sa hankali kuma wannan ba su yawa kuma sun yi shi su protect kansu kenan su sanar da su protect kansu
kuma za da mata ka san yadda lamari yake yanzu kuma duniya ne na social media shine kaman gaban maza da mata yayi sauki saboda yanzu WhatsApp da Facebook da na babe kawai kuma da hanka mu kawai shikenan ana haurawa kawai
Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana
A gaida Hamza Adam A yayin da a yau 30 ga watan Agusta ake bikin ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da mutanen da suka bace wa dangin su Kungiyar agajin gaggawa ta kasa da kasa ta ICRC ta yi bayani a game da girman wannan matsala a Jamhuriyar Niger Sannan kungiyar ta ja hankalin jama'a a game da hanyoyin bi don gabatar da koki a ofishoshinta a duk lokacin da wani makusanci ya yi batan dabo. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Dubun dubatar mutane ne suka yi batan dabo a dalilin barkewar tashin hankali a yankunan da suke zaune ko ta wasu dalilai masu nasaba da bala'o'in da duniya ke fuskanta ko a bisa dalilan siyasa ko kuma a sakamakon faruwar wani abu na bacin rai waɗanda kuma har gaba da yau dangin su ba su da masaniya a game da inda suka shiga ballantana a san halin da suke ciki mafari kenan a shekarar 2011 majalisar dinkin duniya ta ware ranar 30 ga watan Agusta don tunawa da irin waɗannan mutane kungiyar CICR ko kuma ICRC na kan gaba a yunkurin nemo irin waɗannan bayan Allah don ba su damar sake ganawa da dangin su madam Leila Edweb ita ce jami'ar kula da al'amuran da suka shafi mutanen da suka bace da sashen kula da sha'anin bakin haure
C'est quelque chose qui est vraiment fracassante et très difficile à vivre.
Tace matsala ce mai girman gaske. Abu ne da ke tada hankulan iyalan da wani dan su ko mahaifin su ko miji ko wani dangin su ya bace. Wajibi ne a taimaki mutanen da suka tsinci kansu cikin irin wannan hali na kuncin rayuwa. Kasar Niger ma bata tsira ba daga wannan matsala inda kungiyar agaji ta kasa da kasa Red Cross da Red Crescent ta yi rajistar bacewar daruruwan yara a sanadiyar matsalolin tsaron da suka adabi yankin Sahel inji jami'in hulɗa da jama'a a kungiyar ta CICR Muhammadu Hamma
yara kakana kaman fiye da 300 muka yi rajista tun 2013 wannan rescuer muka yi shi muka samu shi muna sa rezokin mu ko a makwabciya ne a Najeriya ko Chad ko Cameroon duk inda muke da zama mu Red Cross muna sa hannu don mu tallafa ma iyallan nan mu samu musu inda dangin nasu yake in yana da rai in muna iya samu shi mu mayar ma iyallan nan inda dai masalolin suka yi kamari kaman jahohin da wanda suke fama da yaki ne kaman jihar Difa kaman jihar Tilibiri kuma da jihar kuma na Agadez wanda yake fama da yancin rani tunda yancin ranin nan kusa abinda ya samu situation kinsu ya shaye mu suna hucewa cikin zone ne wanda akwai yaki kamar su Libya da arewacin Mali
lura da yadda wannan matsala ke ƙara ta'azzara a wannan ƙasa yasa kungiyar CICR ta shiga yunkurin fadakar da jama'a akan hanyoyin da ya kamata iyallan mutanen da suka bata su bi don gabatar da sanarwa a ofisoshinta madam Leila ta ce Red Cross da Red Crescent muna da rassa a jihohin Maradi da Tawa da Agadez da Difa da Yamai da Tilibiri kuma haka a dalilin hulɗar aikin da ke tsakaninmu da reshen Croix Rouge a Niger masu aikin sa kai na wannan kungiya da haɗin gwiwar kwamitocin yankuna daban-daban na Red Cross na nan domin karɓar koke-koke akan wannan batu saboda haka ana iya tuntubar su don sanar da su idan aka samu labarin bacewar wani ko wasu. Domin karrama wannan rana ta tunawa da mutanen da suka yi ɓatan dabo, kungiyar ta CICR ta shirya ayyukan dashen itace a manyan biranen jihohin Niger a matsayin wani matakin kafa alamar bada dama ga mutanen da makusantansu suka ɓace su sa ran yiwuwar waɗannan bayan Allah za su bayyana a watan wata rana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiyar
cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon yaya da zango a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya tattauna mana da manajan darakta na kamfanin samar da kayayyakin noma na jihar Jigawa, wato JASCO, wanda ya mana ƙarin bayani kan irin ayyukan da suke yi. Ya kuma fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Alhaji Rabi Khalid Mai Gatari, managing director na Jigawa Agricultural Supply Company a takaice JASCO. Kamfani ne da yake samar da kayan noma, wato kamfani ne wanda yake na gwamnatin jihar Jigawa, wanda aka kafa shi bisa makasudin ya samar wa manoman jihar Jigawa kayayyakin noma, abin da ya hada da takin zamani, iri na gari, maganin kwari da na'urar noman ita kanta.
Kamar tarakta
da dai sauransu. Tarakta da abin da ya shafi abin sarrafa shi kansa kayan gonar, kamar irin su injin cashe shinkafa da dai sauransu.
Yaya kuke gudanar da aikacen kutin da ga abin da gwamnati ko kuma doka ta dora muku na samar da waɗannan kayayyaki ga su manoma? Ya kuke samar da su?
To alhamdulillahi, yanzu misali idan mu dauki takin zamani shi da duk wani manomi da ka sani na ko ina, wato yana bukatar takin zamani. To takin zamanin nan kamfanin wannan yana da karfin da zai samo shi ya aje shi, ya aje a stodin sa dan ya sayarwa manoma. Wato a takaice a jihar Jigawa muna da shaguna na saida kayan amfanin gona kamar guda 30. A takaice kowace karamar hukuma akwai babban shago,
ma'ana irin store din haka, rumbunan
ajiye kaya, store, warehouse, wanda yake kowane store akwai ma'aikatansa, akwai mai kula da shi. To kaga idan ka duba wannan a cikin stores din nan, annan muke ajiye takin zamanin nan, muke ajiye maganin kwari, muke kawo iri na gari, muke kuma kawo yan na'urorin noma. Idan ka dauki bangaren iri musamman, wato akwai matatar iri wacce muke da ita a birnin Kudu, shi wannan annan muke hure irin mu, muke tabbatar da cewa mun samu ingantaccen iri.
Ake tace shi,
ake sa shi a yan kananan buhuna dan saboda manoma su zo su saya. To haka yi muke. Idan ka dauki iri din wannan, kaga muna sai da su irin shinkafa, su irin gero, su irin dawa, su irin wake, su irin masara da dai sauransu. Duk wannan iri tacaccen iri ne na gari. Idan muka dauki misali kamar takin zamani, mu a Jigawa wato rani da damuna muke sai da takin zamani. Yanzu kaga idan ka duba a bana, daga rani zuwa damuna sai da muka sai trailer taki kamar trailer 330, muka rarraba a wannan shagunan namu na sai da taki da dai sauransu. Dan a bana mun samu kanmu a cikin tsadar kayayyaki. Yanzu kansa idan ka duba zaka ga a sauran kasuwanni takin nan ana sayar buhu 22,000, 23,000, kai a wani gumma har 25,000. Saboda me? Saboda wasu wato gidajen masu sarrafa taki din ba sa samun kayan abun nan. Saboda na farko dai su abinda suka samu kansu, su masu kansu masu yin takin, tsadar kayayyakin da kuma rahin shigo da kayan da ake sarrafa takin, saboda wancan yaki na Russia da Ukraine da dai sauransu ya shafi abubuwa. Kuma idan ka duba farashin dollar da dai sauransu, to shine takin yayi tsada. To amma mu a jihar Jigawa 15,500 muke sayar da takin zamani.
Aikin ku duk da gwamnatin Jigawa ce ta kafa ku, amma kamar bayanan ka sun nuna zaman kanku kuke yi misali. Kuma aikin ku shine ku wadata manoman Jigawa da wannan taki. Kashi kuma kana cewa yanzu watan ku wajen 7 tunda rani kuke rawa tunda kuke sayar da wannan kaya. Amma har yanzu dai magana ita ce takin kamar baya isar manoma musamman baya gabancin farashin.
Eh to mu a Jigawa alhamdulillah kamar yanda na gaya maka mun yi tanadin takin nan, mun ajiye takin nan, kuma muna sayarwa mutanen jihar Jigawa takin nan. Saboda a yanzu a takaice da zan iya gaya maka cewa a yanzu haka idan ka je kowane store a jihar Jigawa zaka samu taki. Store namu in ka je zaka samu taki kuma zaka saya. Abinda muka yi sai muka tsara, sai muka ce karamin manomi za a iya sayar masa daga 1 zuwa guda 5.
Buhu biyar.
Matashin manomi za su iya sayar masa daga 1 zuwa har guda 20. To idan
babban manomi
ne, mun ba da umarin cewa lalle shi malamin gona da kuma mai tsarin shago, saboda dan karamin committee muka yi. In ka zo sai an tabbatar cewa kai manomin ne, to sai a tabbatar mana cewa to lalle ga wani kaza a gonarsa, saboda duk akwai malamin gona.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Rabiu Khalid da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma Jule Ladas Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Allah a gaida Muhammad Baballe Hafiz. Yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar Babanyaye Sabon Gida da Comrade Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa. Suka ce hakika tsawaita yajin aiki da kungiyar malaman jami'a ta ASU ta yi abin takaici ne, kuma yana nuna daga gwamnati har kungiyar malaman jami'ar ba ƴaƴan talakawa bane a gaban su, tunda su ne suke karatu a makarantar gwamnati. Sakon Safiyanu Gumel Zangon Daura yace ina jajanta al'ummar da ruwan sama ya zubar musu da gidaje a garin Zangon Daura. Allah ka musu dauki, da fatan gwamnatin jiha da ƴan siyasa tare da masu hannu da shuni za su tallafa musu don samun damar gyara mahallan su. Sakon Aisha matar Usaini Dangwate daga jihar Yobe tace maganar gaskiya ci gaba da jan zare da gwamnatin Najeriya take yi da malaman jami'o'in Najeriya, wannan san ba daidai bane, kuma ya nuna cewa babu ruwan su da harkokin ilimin ƴaƴanmu tunda yaran su suna kasashen waje suna karatun su hankalin su kwance. Amma ba komai, Allah yana tare da mu, kuma ya kamata ku sani cewa duk aikan da kuka yi Allah zai tambaye ku dalla dalla.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
To Maryam a takaice, fadar shugaban kasar Ukraine ta ce ana gwamza kazabin fada a yau Talata a yankin Kherson da ke kudancin kasar, wani wuri da dakarun Russia suka mamaye, inda Ukraine din ta ce ta kaddamar da harin martani don sake kwato yankin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya lashe takobi a cikin jawabinsa na daren jiya Litinin cewa sojojin Ukraine za su sake kwato yankin. Ya ce dakarun na Ukraine za su kora sojojin Russia zuwa kan iyaka, inda suna so su tsira da rayukansu, to lokaci ya yi da ya kamata sojojin Russia su gudu su koma gida, inji shi. A yau Talata, Majalisar Dinkin Duniya ta kafa gidauniyan dala miliyan 160 don taimakawa aikin ceto a kasar Pakistan sakamakon ɓarnar da ambaliya ta yi tsawon watanni 2 a faɗin kasar, wanda sauyin yanayi ya janyo ruwan sama kamar da bakin ƙwarya.
To masu sauraro, a nan zamu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma anjima da daddare za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makere da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, da ma injiniyan mu Alfredo, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakata shirin Yau da Gobe.